Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu jinmu daga Jamhuriyar Niger suna sauraron shirye-shiryen nan kai tsaye ta Radio VOA Africa mita 102.5, sai kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad duka a Jamhuriyar ta Niger. Kai tsaye kuma duk lokacin da ake bukata ana iya jin shirin nan ta hanyar sadarwar internet sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asariya lafiya daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Ana saura kwanaki uku kawai suka rage a kammala yakin neman zaben shugaban kasar Amurka. Hukumomin tarayya na gargadi kan wata barazana daga kungiyar Al-Qaida. Batun mutuncin dan takara ya mamaye yakin neman zaben Amurka na shekara 2016 tun daga farko. Kuma ga dukkan alamu al'amarin bai canza ba zuwa kwanaki na ƙarshe. Sannan jami'an sojan Najeriya sun ce sojojin ƙasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan Boko Haram suka sato daga garin Chibok na arewa maso gabashin Najeriya.
To kanan labaran kenan, ba labaran duniya kamar yadda kuka ji muna da ƙarin bayani dangane da kubutar da wata yarinya a yankin Chibok da sojojin Najeriya suka yi hana. Kuma daga Sokoto an yi hawan daba domin murnar cika shekaru 10 na sarkin musulmi akan kujerar sarauta. A jamhuriyar Niger kuma an fara zaman makoki na kwanaki uku. Ibrahim Kalmasi Garban na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ana saura kwanaki uku kawai suka rage a kammala yakin neman zaɓe kafin Amurkawa su doshi rumfunan zaɓe don zaɓen shugaban ƙasa na biye. Hukumomin tarayya na gargaɗi ga jami'ai a biranen New York da Texas da Virginia kan wata barazana wadda ba a bayyana ba daga ƙungiyar Al-Qaida a lokacin zaɓen. Hukumomi sun aika da gargaɗin ga jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi don a ankarar da su game da wannan sabon al'amarin. A New York, 'yan sanda sun ce suna kan nazarin batun wanda aka ce ba a yi cikakken bayani kansa ba. To amma suna ƙara yawan 'yan sanda da za su ba da kariya kan titin gudun fanfalakin shekara-shekara zuwa gobe Lahadi, wanda kan janyo dubban 'yan gudu da 'yan kallo. Gwamnonin jihohin Texas da Virginia ma sun ce suna nazarin al'amarin. Donald Trump da Hillary Clinton sun mai da hankali ne kan yakin neman zaɓe a wasu jihohi ƙalilan, inda ake ganin nan ne fagagen dagar yakin neman zaɓen. Duk 'yan takarar biyu na kamfe ne yau Asabar a Florida, inda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan ke nuna cewa ana kunnen doki. A halin da ake ciki kuma, Amurkawa za su zaɓi sabon shugaban ƙasa ranar 8 ga watan nan na Nuwamba, kuma a yayin da batutuwa irin na tattalin arziki da manufofin ƙasashen waje za su yi tasiri. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa da dama daga cikin masu kaɗa ƙuri'a za su yanke shawara ce bisa kan yadda adadin mutuncin da suke ganin 'yan takarar, wato Hillary Clinton ta Democrat da Donald Trump na Republican ke da shi. Batun mutunci ya mamaye yakin neman zaben a shekara ta 2016 tun daga farko, kuma ga dukkan alamu al'amarin bai canza ba zuwa kwanaki na ƙarshe. Yayin da Hillary da Trump su kansu ke mai da hankali kan nuni da irin lahanin kowannen suke da shi, akasari yakin neman zaɓe kan ta'allaka ne kan batun tattalin arziki da manufofin ƙasashen waje da kuma batun shigowar baƙi. To amma a wannan shekarar abin ba haka yake ba sam, a cewar Matt Dalek, wani mai ilimin kimiyyar siyasa a jami'ar George Washington. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa masu kaɗa ƙuri'a na ta baba game da amincin Hillary Clinton, kuma wasu dama na ganin Trump bai da natsuwar zama shugaban ƙasa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an sojin Najeriya sun ce sojojin ƙasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan Boko Haram masu tsauraran ra'ayin addini suka sato daga garin Chibok sama da shekaru biyu da suka gabata. Wani mai magana da yawun sojin ya faɗi yau Asabar cewa an gano yarinyar ne da daren jiya jama'a a garin Fulka da ke jihar Borno lokacin da sojoji ke binciken waɗanda suka tsare daga sansanonin Boko Haram da ke dajin Sambisa. Mai magana da yawun sojin ya ce an samu yarinyar ne ɗauke da wani jinjiri. Gwamnatin Najeriya dai ta yi nasarar ceto 21 daga cikin ɗalibai 'yan matan nan na Chibok a watan jiya, wanda shi ne sakin matan da aka yi a karon farko a yarjejeniyar da aka cima da Boko Haram. Wata yarinya kuma ta tsere daga hannun Boko Haram ɗin a watan Mayu. 'Yan mata wajen 276 ne aka sace a wata makarantar da ke garin Chibok na arewa maso gabashin Najeriya a watan Afrilun shekara 2014. Nan da nan wasu daga cikin 'yan matan suka tsere. Gwamnatin ƙasar ta sha alawashin ceto sauran 'yan mata kusan 200 da suka rage. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Yau Asabar wata kotun Turkiya ta bada umarnin kamun kusoshi 9 da 'yan jaridun kamfanin jaridar adawa ta Cumhuriyet tun kafin ma a fara musu shari'a, a cewar kafafen yaɗa labarai. A wannan al'amarin da ya janyo damuwa a matakin ƙasa da ƙasa kan makomar 'yancin faɗar albarkacin baki a Turkiya. Dama an yi ma mutane 9 ɗaurin talala ne bayan da aka kama su a farkon wannan watan. Daga cikinsu akwai manyan 'yan jarida, ciki har da babban edita Murat Sabunku da mai zanen barkwanci Musa Kart da kuma wani mai rubuce-rubucen ƙasida Kadir Kasel. Ana zarginsu da ɗasawa da mayakan Kurdawa da kuma ƙungiyar da ake zargi da yunkurin juyin mulki ranar 15 ga watan Yuli. Wannan shi ne na baya-bayan nan a dambarwar siyasar da aka shiga a Turkiya, wadda ta janyo damuwa a matakin ƙasa da ƙasa. Ranar Juma'a Amurka ta bi sahun wasu ƙasashe, ciki har da Faransa da Jamus da Burtaniya, da kuma uwa uba Majalisar Ɗinkin Duniya wajen bayyana damuwa kan kama 'yan siyasa masu ra'ayin Kurdawa da kuma katse kafar intanet. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta ce an sako Italiya wannan biyu da wani ɗan ƙasar Canada da aka kama su a ƙasar Libya kuma sun koma ƙasar Italiyar. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce kubutar da mutane ukun da aka yi a kudancin Libya da daddare aka kawo su Italiya da asubahin yau Asabar a wani jirgin sama na musamman, ya tabbata. Ma'aikatar bata yi cikakken bayanin yadda aka kubutar da su ɗin ba. Wani gungun 'yan bindiga ya tare motar su ne ya tas wato sanan ranar 19 ga watan Satumba a garin Ghat. Mutanen ma'aikatan wani kamfanin Italiya ne mai suna Conicos wanda ke aikin gine-gine a filin jirgin saman Libya.
Ibrahim Kalmasi Garba aka ji da labaran duniya. Madalla, kamar yadda kuka ji cikin labarai, rundunar sojojin Najeriya ta yi nasarar kubutar da ɗaya daga cikin 'yan matan nan 'yan makaranta da wato su fiye da metan da 'yan bindiga suka sace suke garkuwa da su fiye da shekaru biyu daga yankin Chibok a jihar Borno. Haruna Daudabiu ya halarci taron manema labarai da aka yi kan wannan nasara. Na fara ne da tambayarsa inda yake.
Zaka ina fadar gwamnatin jihar Borno, inda kuma yanzu na aka mika wata yarinya wanda ake wata cewa tana ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar nan na garin Chibok wanda aka kwashe. Wannan yarinya da ita kaɗai aka kawo ƙwaya ɗaya, wanda kuma shi wato shugaban sojoji da ake kira wato Major General Loki Rabo da ke kula da wannan yaƙi da ta'addanci na shi arewa maso gabashin Najeriya, wato Theater Command kenan, ya mika wannan yarinya ga gwamnatin jihar Borno a yau ɗin nan.
Ina aka samu ita wannan yarinya?
An same ta ne a wani ƙauye da ake cewa Fulka a ƙaramar hukumar Goza, sakamakon irin cigaba da kai ko kuma kwato waɗannan garuruwa a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da rundunar sojan Najeriya ke yi. A bayanan da shi wannan babban hafsan sojan ya yi kenan, ya ce an gano yarinyar kuma tana ɗauke da wani da dan shekaran watanni 10 da haihuwa.
Da aka kwato ta an samu uban yaron ne duka ko da ita kadai?
Ita kadai ne, mai mashi na ma masa tambaya game da bakomar wannan da. Sai yace ai ta ai aure ne amma babu mijin an riga da an kace shi a wannan yaki da suke yi. To yanzu tana dauke da wannan da dan shekaru 10 dan watanni 10 da haihuwa haka.
To me aka faɗa game da kuma ci gaba da neman sauran mutane da ake garkuwa da su ciki har da waɗannan ƴan mata na Chibok?
Fama su al'ummar Najeriya musamman ma wannan shiya na Arewa maso gabashin Najeriya alƙawarin cewa za ci gaba da ganin cewa an kwato dukkanin mutanen da waɗannan mayaka suka yi garkuwa da su ba ƴan matan Chibok ba har da sauran mutane jama'a da ke hannun waɗannan ƴan ƙungiyar Boko Haram. Za su kokarin ganin cewa sun kwato su ba tare da sun samu wani rauni ko kuma an samu wani akasi ba wajen kwato su a lokacin da ake kwato su.
Haruna, akwai maganar da shi komandan da kuma ita gwamnatin jihar Borno ta yi game da karuwar kai hare-haren ƙunar bakin wake da dai sauran hare-hare daga waɗannan ƴan bindiga?
Na'am, kan bayanan da suke yi musamman ma bangaren su hukumomin tsaron na nuna cewa saboda su suna tabbatar cewa sun ci karfin waɗannan mahara saboda wannan hanya na ƙunar bakin wake ne suke gani za su dinga nuna duniya kamar suna nan amma babu su an riga da an ci karfin su. Saboda haka wannan ƙunar bakin wake na lokaci ne kalilin kuma Allah ya za kawo karshen shi. Dan ma shi komanda yana take baiwa ƴan Najeriya tabbacin cewa a ci gaba da hakuri kuma a ci gaba da ba su bayanan abubuwan da ba a yarda da shi ba ko kuma mutanen da ba su yarda da su ba.
To me gwamnatin jihar Borno take cewa dangane da kwato ita wannan yarinya da aka kawo aka kwato yau kuma wace ce ita?
Ba a ce sunanta, an bayyana sunanta a matsayin Maryam Mayanga. Kuma an ba ganin cewa za a mika ta ga fadar gwamnatin tarayya a Abuja zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Kuma suna tabbacin cewa za su yi kokarin ganin cewa an ci gaba da taimakawa su jami'an tsaro na ganin cewa an sake kwato sauran matan da ke hannun waɗannan mayaka.
To Haruna Dauda, sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske. Idan da ƙarin bayani an jima kaɗan ma da wurinka domin ji ko?
To shikenan, nima na gode. Shikenan, nima na gode.
Ta gaida Haruna Dauda. Yau aka kammala bukukuwan cika shekaru 10 da mai alfarma sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar na uku ya gadan sarauta tare da yin hawan daba. Ga Murtala Faruk Sanyinna da rahoto.
Hawan daba ne na musamman irin wanda ba sabon ba domin koko baya ga sarakuna. Gwamnoni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal sun yi shigar sarakuna suka kuma jagoranci hawan dabar tare da wasu manyan masu mukamman siyasa har ma da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Hawan dabar dai shine abu na ƙarshe a jerin bukukuwan cika shekaru 10 na mai alfarma sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku akan kujerar mulki wanda ya sami halartar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugabannin majalisar dokokin ƙasa da ma dukkan manyan kusoshin gwamnati da sarakunan gargajiya daga ciki da waje Najeriya. Mai alfarma sarkin Musulmi a jawabinsa ya ce bikin wata alama ce ta irin ayyukan da sarakunan gargajiya suke yi na ƙara inganta haɗin kan Najeriya da kuma samar da fahimtar juna tsakanin ƴan ƙasar daga bangarori daban-daban da ke da addinai iri daban-daban.
The statement here in Sokoto in the last one week is the unity of Nigeria as one indivisible entity.
Yace abin da ke faruwa a Sokoto tsawon mako daya shine bayyana haɗin kan Najeriya a matsayin ƙasa daya. Ba wani da aka bari a baya daga kudu maso kudu da yankin Niger Delta da kudu maso gabas da dukkan bangarorin Najeriya. Don haka duk waɗanda ke fafutukar raba Najeriya ya zama wajibi su yi duba ga wannan taron su kuma sauya tunani domin ko a nan Najeriya ce gabaki daya ta tattaru a waje daya. Mai alfarma sarkin Musulmin ya jinjinawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan nasarorin da yake samu musamman ta bangarorin yaƙi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa. Haka kuma ya yi amfani da damar bikin inda ya jaddada ƙudurin sarakunan gargajiya a Najeriya na ci gaba da baiwa shugaban ƙasa goyon baya tare kuma da bada tasu gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar.
Sunana Alistani Dododo. Wannan bikin farko dai abin da ya nuna an yi godiya ga Allah da ya kara yau mu a wannan cika shekara 10 na tsakin Musulmi. Na biyu, tarihi ya maimaita kansa. An fitar da dukkan al'adu da ɗabi'u na dukkan ɗaiɗaikun ƙabilun da a cikin jihar Sokoto da kuma ƙwatanmu da suka girma ƙasashe ma'ana irin Niger da irin Benin da sauransu wanda sun gabatar da tasu al'adu irin wanda an kamanta da su. Wannan hawan daba in ka nuna ba a taɓa yin iri ne ba tun wanda Sadonese da yana da rayuwa. duk sarkin da a ƙasa ga na yanka da ma wanda yake bai kai na yanka ba sun halarci wannan wurin da irin yanayin tasu al'adu sun ka zo da su ƙasar Nufe, ƙasar Borno, ƙasar Bargu, ƙasar Kano, kaga uba abin nan gashi ya zo. Wannan ya nuna cewa Najeriya gaba ɗaya ta nuna ita ce Najeriya ƙasa guda mai al'ada, guda mai ɗabi'a, guda mai son zaman lafiya.
Duk da yake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai gabatar da jawabi ba a wajen taron, to amma ya gabatar da sakonsa na taya murna ga mai alfarma sarkin Musulmi wanda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gabatar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Daga Niger kuma gwamnatin kasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku sakamakon tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya da ya haddasa rasuwar mutane kusan 20 ranar Alhamis a Madawa jihar Tawa. Daya daga cikin manoman ya yi tsokaci kan wannan lamari kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
To abinda muke da ja hankali gare su bangarori da mu manoman da mu hillanin yana da kyau mu yi makan mutane tun da yanzu an ga al'amari da ya faru can bangi kaga bai sha ba rayuwa ta hau an kai salwan ta suwa har mutum 20 ko 20 ba dai kaga abin yayi yawa to ina unhani wanga al'amari
a nasu bangare Mamman Roduwa shugaban wata kungiya ta makiyaya cewa yi sam ba su ji dadin wannan lamarin da ya wakana ba a garin bangi
gaskiya mu ji dadin wannan lamari duka kungiyo duka mun yi Allah ya yarda da abin da ya faru wannan shine muke kira ga mai girma prefect wato dauki matakai mine matakai shine kullum mu da mun yake kira al'umma ta yadda za su haɗu ri guda ta manoma da makiyafami guda ne
a nasa bangare ministan cikin gida Malam Bazum Muhammad yayin da yake kai ziyara a wurin da wannan abin ya faru domin gani da idanu yayi rantsuwa da Allah sarki cewa waɗanda suka aikata wannan aikin sai sun yi nadama
da sunan shugaban kasa Yusufu Muhammadu da sunan gwamnati an kawo muku taziya kun fuskanci rana ta zulmi labarin da muka ji ya tada mu hankali ainan mutum guda 20 suka rasu wajibi ne mu zo mu muku taziya kuma wanda suka wannan aiki wallahi za su nadama banda abinda Allah zai musu ranar kiyama wannan wuta ce suka sa mutane suka sa yara suka sa mata wallahi wutan da za ta cinye su a can za su gan bata yi kama da wannan wutan ba amma akwai gwamnati muna nan mu ma nan duniya zamu saka musu
ita ma shugaban gundumar Madawa ta ba zuwa hudu ta yi a garin na bangi domin daga kayan abkuwar wannan lamarin
fara aiki na Madawa wata biyu zakku wata hudu bangi cikin watan nan biyu yadda mun kai wata babban muhawara nan ne yanga jama'a mun yi mu kowa jan hankali da masu gari da sarakai da jama'an tsaro da mu da kanmu mun ka ce kowa ya kamata ya zan soji kowa ya zan police kowa ya zan gendarma nan karkashin mu ga ta mun kai wannan magana kuma nika jan hankali bisa cewa tashin hankali ai guru ne cikin daki nan ne bare wannan misali ni jan hankalin shugabannin mu uwayen mu sarkan gargajiya nace musu aikin nan namu namu da ku amma babban guri ku ne ya kamata kowa ya san matsayin jama'a da ta tare da shi nan mun kai wannan zance
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a kai da Haruna kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 11:18 da rabi ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar dambun masu sauraron mu dake son sanin tarihin tsohuwar ma'aikaciyar sashin Hausar muryar Amurka Hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya kwanan nan. Za kuma a ji ansar mai nasara na sarafuntuwa mai son sanin jami'an tsaron da ake kira Mopol a Najeriya. To bari mu fara da ansar tambayar dambun masu sauraron mu Hajiya Halima. Masu sauraron mu da dama waɗanda idan nace zan ambaci sunayen kowannen su ba za mu samu lokacin ansa tambayoyin da suka yi kanki saboda yawan su ba sun yi tambayoyi da dama game da ke kai kusan dai babu irin tambayar da akan yi kan tarihin mutum da ba su yi kanki ba don haka za mu gabatar da tambayoyin bi da bi da farko menene tarihin ki
wai Ai, kara zanani Malam Ibrahim.
A to ai sai ki faɗi abin da kike iya tunawa tunda.
Wai to na harin harko dai kamar yadda masu saurare suka riga suka sani ni a ƙasar Jamhuriyar Niger ce. A Maina Sarowa ina da shekaru 51 yanzu. Kuma kamar yadda aka sani ina da arme miji na dan kasar Senegal ne kuma Allah ya bamu yaya biyu Hassan da Ismail. Hassan yana da shekara 17 Ismail kuma yana da shekara 13. Kuma anan Allah ya hada ni da shi baban nasu anan muka hadu. Na baro Niger a shekara 1996. Na zo nan muka hadu da shi shekara a wannan shekara da muka hadu muka aure a shekara 1998 kuma har yanzu ina ga mutu karaba.
Haka watakila Hajiya kina ta Fulani baki son ki ambaci sunan shi kina kunya menene sunan shi don mutane suna jin Halima Jimrau ba su cika jin
suna ka san ni ba hillata ce amma kunya ai ka san
wato boko ya dan kawo da wannan kunyar
irin a ce shi baban wani mai gida
haka
a sunan shi Sise Kan.
To game da batun karatu fa ya aka yi har aka zo
nan karatu na yi daga primary har jami'a dai a Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger. Daga jami'a tunda mu turanci ingilishi muka yi a kasar da ake magana da harshen Faransanci
haka
kenan masu koyan ingilishi sai a tura mu ile ise. Akwai waɗanda ake turawa Ingila amma mu ba mu yi sa'a ba ka san gwamnatocin mu koshe sai a ce ba kuɗi. So sai aka yi mu da aka zo kan mu lokacin an daina aikawa Ingila sai aka yarjejeniya tsakanin jami'ar Obafemi Awolowo ta Ile Ife da kuma jami'ar Mummun Abdu Jofu ta Abdu Mummuni Jofu kai kasu ce na ɓata sunan
jami'ar
Abdu Mummuni ko Mummuni kai yi to
dan Adam.
Yawwa.
Ajezi ne.
Yawwa, to sai aka yarjejeniya tsakanin jami'ar Niamey da jami'ar Ile Ife su masu koyan Faransanci sai su je jami'ar Niamey mu kuma masu koyan Turanci Ingilishi kuma sai su je Ile Ife. To haka dai aka yi.
Yawwa. To Hajiya menene musabbabin koyan Ingilishin ki?
Kawai ni Malam Ibrahim Allah ya yi ni ina da san harsuna. Ina san koyan harsuna. Za ka ga ko ɗan nan a nan ma da na zauna ƴan Swahili nan za ka ga na ɗan koyi guda-guda kaɗan-kaɗan.
Lalle mun ji kikan yi jifa-jifa.
Yawwa, ina son harshe sosai-sosai to Turanci kawai sai na ga ya bar kawai in koyi in je in yi karatu Ingilishi mana. Haka kuma aka yi.
Yawwa to Hajiya kafin mu zo ga zuwan ki nan sashen Hausa na Muryar Amurka da sauransu akwai masu cewa ke rabi da rabi ce ta wani bangaren ke yar Najeriya ce.
Sosai haka ne saboda ma'ahiyata yar Najeriya ce. Ma'ahiyata a Kano aka aihe ta kakata ta wajen uwa a Kano ce kakana kuma na wajen uba mutumin Kamaru ne Marwa.
Ikon Allah.
Amma ma'ahiyata haƙiƙa ya Kano ce sosai ina tutiya da wannan ni rabi da rabi ce. Wani lokaci ina cewa ni Nations Unit ce United Nations.
Lalle kan ke ce United Nations.
Majalisar Ɗinkin Duniya ce.
Da alama.
Saboda yanzu haka akwai 'yan uwan ma'ahiyata sosai a Kano na san suna jin wannan shiri kuma duk lokacin da na samu dama in dai na je Niger na kan je in je in gaggansu in gaggaisa da su wani lokaci har ita ma'ahiyar ta ma zan dauke ta mu je tare da ita.
Ikon Allah.
Eh.
To Hajiya aka yi kika zo ki sashin Hausa na Muryar Amurka.
Sashin Hausa na Muryar Amurka. To ka san da abin da Allah ya kaddara sai ya faru.
Haka.
Lokacin da muka gama jami'a a shekarar 1991 ne ko da 2 na manta dai amma dai wajejen 91 ko 92 da muka gama sai aka ce mu kawo takaddu. Gwamnati ta ce mu kawo takaddun mu za a ba mu aikin koyarwa. Har da wasa haka akwai abokai da yawa waɗanda muka yi karatu da su suka zo suka ce Halima an ce mu kawo takaddu na ce wallahi ni na gode. Nace ni na gode wa gwamnatin Niger nace an biya gwamnati ta biya na yi karatu daga primary har jami'a na gama ba ko sisin kwaban iyayena nace wallahi na gode. na ce ba yadda za a yi kuma ce gwamnati ta biya min karatu kuma in dora mata nauyinta ba na aiki ha abukan na suna ta kyauta irin mahaukaci ya ce ina ce wallahi ba hauka ba ne da gaske ne na ce yanzu dai ni zan nemi aiki na har nayi wasa a lokacin na ce kai ni ba a Niger zan yi aiki ba ni a America za ni yi aiki suka bushe da dariya
kamar ki hago
eh suka bushe da dariya akwai Salu Zakariya Allah ya ji kanshi da Allah yayi nazo haushi ya mini eh ashe ke kina da wani mai dogon hannu kin na ce na rantse da Allah ni lokacin da nace muku a America zan yi aiki ni banban na dai wada muku ni
iko Allah
yawa to ana nan bayan su sun kai takardun su ni nace a na dan taba an aikata dai haka na karantar da kamar yan Peace Corps haka da ke zuwa Amurkawa masu aikin sa kai da aikin taimako suna zuwa to ina cikin malaman da muka koyar da su Hausa da Faransi akwai kuma wasu daliban Amurka su ma na jami'ar Boston su ma suna zuwa su ma su koyi harsuna su ma na karantar da su a Hausa akwai ma wani littafi da aka samu ka rubuta wanda da shi ake amfani wataƙila yanzu an canza shi amma ina cikin waɗanda suka rubuta littafin da Boston University Program suke aiki da shi. Akwai kuma na aiki kuma na fassara da wasu lauyoyi kamar idan suka samu waɗanda aka kai kotu kamar daga ko Nigeria ko Liberia ko Salio waɗanda ba sa Ingilishi to na kan je kotu in musu tafinta. Yawa alƙali ya tambaya kai tsaye in maida musu da Turanci.
Haka.
Ina nan sai saboda a gidanmu ana sauraron rediyo sosai sai ina saurare sai na ji muryar Shehu Kura na ji muryar Jummai Ali na tsaya na saurara kawai sai na ji sha'awar aikin rediyo na ce ni anya ba aikin rediyo zan yi ba kuwa a zuciyata kawai sai na fara saurare ko da yaushe zan saurara in Shehu Kura na magana kawai zan tsaya zan saurara in Jummai tana lahiya uwar jiki zan saurara haka dai har ana nan radio amfani lokacin da jarida suka fara ana nan sai suka bude radio to akwai wani Allah ya ji kanshi Shehu Kaura lokacin yana aiki tare da Yata Lami wadda tana aiki a ofishin jakadancin Najeriya har yanzu tana can to shi ne ina ga kamar jami'in hulɗa da kahohin yada labarai ake ta ko kamar PRO ko
haka
ambassy din Najeriya ofishin jakadancin Najeriya yana zuwa gida tunda suna aiki tare da Yata sai ya ce mini kyau da aikin jarida na ce mishi ko
sai kuma ansar tambayar malam mai nasara Nasarawa Funtuwa mai son sanin jami'an tsaron da ake kira mu Paul a Najeriya. To malam mai nasara ga abin da ya saukaka. Jami'an tsaron da ake kira mu Paul a Najeriya su ne mobile police. Wato kalmar mobile ce aka takaita ta zama mo, kalmar police kuma aka takaita ta zama Paul. Wato maimakon a ce mobile police sai aka takaita ana cewa mu Paul. Kuma kamar yadda aka sani, mobile police su ne 'yan sandan kwantar da tarzoma. Don haka, malam mai nasara a takaice jami'an tsaron da ake kira MOPOL a Najeriya su ne 'yan sandan kwantar da tarzoma. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin Halima Jimrau. Yanzu a madadin Hajiya Halima Jimrau da ke ansa mana tambayoyi kan tarihinta. Da wanda ya hada mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to ma da lagurguje ga takaitattun kanin labarai kafin mu sallama
to a gurguje ana saura kwanaki uku kawai suka rage a kammala yakin neman zaben shugaban kasar Amurka hukumomin tarayya na gargadi kan wata barazana daga kungiyar Al-Qaida Batun mutuncin dan takara ya mamaye yakin neman zaben Amurka tun daga farko kuma ana ganin ga dukkan alamu har yanzu wannan al'amari shike tasiri
to madalla a gaishe ka masu sauraro abinda ya sau ake nan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can ba Alisha da ikon Allah za ku saki jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa kamar na madadin wato Ibrahim ka almasi garba wanda ya gabatar da labaran duniya sai kuma Chibahiro Diodone wanda kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da kuma injiniya da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai can anjuma mu zama lafiya.